demokradiyya a yau. Cikin shirin akwai wani darasi da gwamnatin shugaba Buhari za ta dauka daga wasiƙar Obasanjo, abin da za mu duba kenan cikin shirin a makon nan. Jama'a masu assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau kwanaki tara cif da shugaba Obasanjo ya sanarwa duniya wasiƙa da ya rubuta a shugaba Muhammadu Buhari, inda a cikinta a gefe ɗaya yake yaba mata a wasu sassa kuma ya caccake ta sosai, musamman wajen kasa haɗa kan ƙasa, in ji shi, mai da gwamnatin da ‘yan uwa da abokan arziki da kuma rufa-rufa kan waɗanda suke aikata ba daidai ba cikin wannan gwamnati. Wasu masu sharhi suna ganin akwai sakacin gwamnatin ta Buhari ainun har aka kai ga wannan matsaya, saboda misali ta tabuka wajen aza ƙasa kan turba mai kyau a ƙoƙarin ganin ƙasar ta dogara da kanta wajen ta fuskar samar da abinci. Irin waɗannan duka ba ka jin su saboda gazawar ita gwamnatin wajen bayyana ayyukanta da kanta. To, na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano, shin ya sai kallon wannan wasiƙa ta Obasanjo?
Na farko dai shi a karan kansa in ka duba shi, za ka ga wato mutum ne wanda Allah ya bai wa dama ta farko dawowar wannan zubin demokaradiyya, wadda ya kamata ya kai ƙasar dukkan inda yake so ya kai ta. Duk wani tunaninsa a baya tun bayan saukarsa daga shugabancin ƙasa a mataki na soja, da duk wasu fifikensa da iyu da cin hange-hangensa, sai Allah ya ba shi dama na ɗora ƙasar a kan turbar da demokaradiyya mai kyau, amma sai bai yi ba. Asali ma wato jibin mulkinsa na farko kusan bai tafuka wani abun a zo a gari ba, amma yana ce ya koma karo na biyu. Kuma har da gama karo na biyu, wato matsalolin da ya haifar wato kusan sun kusa rinjayar duk wani alheri da ya kawo. Ya fito ba komai, ya ɗora demokaradiyyar a cirbar ƙabilanci da ɓangaranci da kuma wato tsananin ƙeta da rashawa da cin hanci, duk da cewa ya nuna cewa yana yaƙi da rashawa da cin hanci da kuma kama karya da ƙin bin umarnin wato kotuna. Duk waɗannan illoli ne da iya demokaradiyya suna nan a rubuce kallon da ake musu daban, da kuma sharhin da ake kai har yanzu da ba a gama ba.
To, Dr. Dukawa, idan aka koma ɓangaren ita wasiƙar kuma da ya rubuta, akwai wani abu da ya faɗa a cikin wasiƙar nan wacce ita wannan gwamnati za ta iya ɗauka ta yi gyara a kai?
Ƙwarai da gaske, abubuwa da yawa ma kuwa.
To,
ka ajiye cewa duk da cewa shi ba wani tasirin mutum ba ne, amma abubuwan da ya faɗa wajibi ne a tsaya a kalle su. Abubuwa ne waɗanda masu ƙaunar gwamnatin da yawa sun faɗe su, don haka wajibi ne a tsaya a kalle su. Alal misali, ya ce yaudarar kai ce a ɗauka cewar komai ƙalau a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, kuma haka magana take. Dole akwai matsaloli. Ya yi bayanin cewar gwamnatin ba ta sauraron shawarwarin da ake ba ta, kuma za ka ga cewar mutane da yawa waɗanda suke ƙaunar gwamnatin da na jikin nata ma ƙwai ne, ba sun yi maganganu da yawa da shugaba Muhammadu Buhari ya sa auduga ya kashe kunnensa yake ɗauki mataki. Ya yi magana kan cewa kamar ana yin ɗauki daidai wajen yaƙi da rashawa da cin hanci, wato ana zaɓar waɗanda suke nesa da gwamnatin a ɗau mataki a kansu, waɗanda suke kusa da gwamnatin a gaza ɗaukar mataki. Har ya ba da misali da irin yadda abubuwa suka faru game da dawowa da Rashid Maina.
Akwai wannan zargi da cewa gwamnatin ta ‘yan uwa da abokan arziki ne, ban sani ba akwai gaskiya a cikin wannan zargi?
To, aƙalla dai wato na ɗaya ɗansa na makusantansa waɗanda ba za ka iya wato ganawa da shugaban ƙasa ba sai ta kansu, za ka tarar cewar makusanta ɗin ne, ‘yan uwa ne da abokai ne. Ko da kuwa watakila in aka faɗaɗa watakila dokokin ƙasa da suka wajabta cewa dole sai an samar da wakilci, yanzu kamar na ɗan ɗan ministoci ai ba yadda aka yi dole ko wata jiha aka ba ta wakili to amma dai waɗanda wato aka rinka zaba a nada su mukamin da ba su misali wato an bi wannan ka'ida ta ɗan ministoci ba to gaskiya an nada an yi la'akari da sanayya din mai yawa da yawa mutane aka daga za a gane cewar ga dani ga wato alaka su da shi shugaban Muhammadu Buhari fiye da wata kila a ce ga yawan waɗanda su kuma cancantar su aka bi a kanada su
to amma shugaba na tare kansa misali game da naɗi na baba nan na shugaban hukumar laifin asiri ta ƙasa shugaban hukumar wato ɗan sandan farin kaya kusan wannan ma daga jiharsa mutumin ya fito waɗannan na daga cikin abubuwan da ya sa waɗansu suke kallo suke dubawa su yi wannan zargi dole an san cewa watakila wanda aka naɗa ya cancanta waɗansu suna cewa duk da haka a Najeriya da girmanta da yawan jama'a ba za a ce kawai sai a jihar Katsina ce za a samu irin waɗannan mutane da za a naɗa ba.
Wannan magana haka take ko da kuwa wani zai ji cewar ai haka tsohuwar gwamnatin da ya gada ta tsohon shugaba Jonathan Tayi ke tun da dai wannan al'amarin su cire ne su bai halatta a ce an yi irin sa ba wajibi ne a ce an fata tsohuwar gwamnati an bi doka saboda maganar wakilcin nan cewar kada a bari gwamnati ta zama kamar wato ta wata al'umma ce kaɗai a Najeriya ban da waɗansu wannan wani abu ne wanda yake ina nan a tsarin mulki abu ne wanda ita an yi wasu dokokin da za su taimaka wa wannan abin da yake tsarin mulki an kafa hukuma su kutum da guda wacce za su taimaka ta ga ba a yi hakan ba da duk wani kokari da za a yi da an kaucewa hakan wajibi ne a yi su kuma wannan da zai rasa alaka da takaita wato na ɗan ɗan buga hannun waɗansu mutane ƙalilan a madadin jam'iyya yanzu da jam'iyya ce take ba da shawarar yadda za a yi da sanji da dole ce yadda ta buɗe ofis a ko'ina a ƙasar yadda take da wakilci a ko'ina yadda ta tsara aka je aka yi kamfen a ko'ina to dole tana da waɗanda ta sani a ko'ina ɗin sannan za ta ba da shawarar su a ga cewar hoton ƙasa ake da shi yanzu
to
saboda waɗanda suke bayarwa ƙalilan ne ya daidai iya ilimin su suke bayarwa.
Shugaba Obasanjo cikin wasiƙarsa ya yi zargin cewa kusan shugaba Buhari ya danƙa gwamnati a hannun waɗansu waɗanda ba su ne zaɓaɓɓu ba wannan na daga cikin rauni da gwamnatinsa take fuskanta ta haka ake kallon lamura a ƙasar?
Eh haka ita yi in ba ka manta ba mai ɗakin shugaban ƙasa da kanta ita ce ta fara wannan kukan ta haska amma ba a ɗauki abin da muhimmanci ba suna nan waɗanda ake maganar akan su su ɗin ne dai suke cewa da yadda za a yi da abin da ba za a yi ba. Sai da kuma wani abu ne da ya kamata a kalle shi ko a ce ci mutuncin gwamnatin da mutuncin shugaban gwamnati da jagorar gwamnati a da cewa an yi gyara a kan wannan.
Akwai lokaci da shugaba Buhari zai iya yin ya juya akalar gwamnatinsa ta zamanto yadda ake mata tsammani?
A gaskiya dan lokaci da akwai lokaci a watan farko muke na shekara 2018 wanda 2018 saboda ka yana da wata 12 dindi da zai iya yin gyare-gyaren da ya kamata kuma tun da Allah ya sa yanzu suna samun kuɗi musamman farashin man fetur sai yana da ƙasa shi yana tana samun kuɗi idan ba zai ja kafa ba yayi maza yi gyare-gyaren da ya dace ya saka waɗanda suka dace ya ba su wato goyon bayan da ya dace to a wata shida zuwa goma za a ga canji kuma cikin sauƙi 'yan Najeriya za su yi lafiya ta yi masa domin suna da tarihin lafiya da dukkan wani wata wahala da suka sha a baya.
Masu haro duka duka kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Dr. Said Ahmed Dukawa na jami'ar Bayero ta Kano da kuma Shubahiro Diodore da Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali Zandaki ta yi sallama da ku mu zama lafiya.